sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar 18 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake gargadin shugaban Russia Vladimir Putin game da amfani da makaman kare dangi a Ukraine. A wata hira da gidan talabijin na CBS News da aka shirya watsawa a daren yau Lahadi, shugaban ya nanata kalmar kar a yi har sau uku. Ya kara da cewa salon yakin zai sauya irin wanda ba a sake gani ba tun yakin duniya na biyu. Biden ya ki yin tsokaci musamman kan martanin Amurka idan Rasha za ta yi amfani da makamai masu guba ko makaman nukiliya a Ukraine. Ya kara da cewa suna ci gaba da zama saniyar ware kuma ya danganta girman abin da za su yi shine zai iya tantance irin martanin da zai faru. Wannan ba shine gargadin farko da Biden ya yi wa Putin ba. Bayan ganawar tarayyar Turai da abokan ji sabon da kawayen NATO a watan Maris, Biden ya ce NATO za ta mayar da martani da ya kamata idan aka yi amfani da kowane irin makamin kare dangi a Ukraine. Hukumar lafiya ta duniya tana kara fadakarwa game da wani bala'i na biyu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa da aka yi a Pakistan a wannan bazarar. Yayin da likitoci da ma'aikatan lafiya ke fafatawa da annobar da ambaliyar ruwa ta haifar da sauran cututtuka. Ambaliyar ruwa ta fara ja da baya a lardunan da aka fi fama da matsalar, amma da yawa daga cikin waɗanda suka rasa matsugunansu yanzu haka suna zaune a tantuna da sansanonin wucin gadi, kuma suna fuskantar barazanar rashin lafiya da suka hada da cututtukan zazzabin dengue da na cizon sauro da ke karuwa. Ruwan da ya tsaya ciki ya zama matsugunin sauro. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa a cikin wata sanarwa a jiya Asabar cewa ya damu matuƙa game da guguwar cututtuka da mace-mace bayan samun ambaliyar ruwan. Shugaban na WHO ya kuma ce kusan cibiyoyin kiwon lafiya 2000 sun lalace gaba ɗaya, ko kuma yawancinsu sun lalace a Pakistan. Ya kuma buƙaci masu hannu da shuni da su ci gaba da bada agajin gaggawa domin a ceci rayuka da dama. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zanga-zanga ta barke a yammacin ƙasar Iran a ranar Asabar a wajen jana'izar wata budurwa da ta mutu bayan da 'yan sandan gyara tarbiyya suka tsare ta kan ka'idojin saka hijabi, yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Ranar Juma'a a wani asibiti a Tehran babban birnin kasar, hotunan bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna masu zanga-zanga suna ta rera taken nuna adawa da gwamnati bayan da suka taru a garin Sakiz, mahaifar Mahsa Amini, daga garuruwan da ke kusa da lardin Kurdistan na Iran, a yayin da suke jimamin mutuwar matashiyar mai shekaru 22 da ta mutu. Masu zanga-zangar na tabbatar cewa mutuwa ga mai kama karya, wanda hakan ke nufin jagoran juyin juya halin musulunci Ayatollah Ali Khamenei, yayin da 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa. Aƙalla mutum ɗaya ne aka nuna rauni a kansa a wani faifin bidiyo inda aka ji wani yana cewa harbi ne ya haddasa shi. Kamfanin dillancin labaran Reuters bai iya tantance bidiyon ba. A 'yan watanni da suka gabata, masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun buƙaci mata da su cire mayafi a bainar jama'a, lamarin da zai sa a kama su da laifin ƙin bin ƙa'idojin addinin musulunci a daidai lokacin da masu tsaurin ra'ayi na ƙasar ke yaƙi da rashin ɗa'a. Jiya Asabar, Yarima William da Harry sun yi taka tsantsan da kowane ɓangaren akwatin gawar kakarsu sarauniya Elizabeth ta biyu. 'Ya'yan sarauta sun koyar da kansu yayin da jerin mutane masu zuwa gaisuwar makoki ke ta wucewa ta gaban gawar margayiyar. 'Ya'yan sarki Charles guda biyu waɗanda suke sanye da kakin soja sun tsaya shiru ne a wani shiri na tsawon mintuna 15.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har ila yau muna kan maudu'in matsalolin matasa daga kasar Kamaru, inda matashi mai fada a ji a gwamnatin da ke mulki Ismail Muhammad yake jawabi akan matakin da gwamnati take dauka na kyautatawa matasa. Ismail, bismillah.
Ma wannan ba hujoji bane wanda zai sa matasa gwamnati ta gaza akan wato ayyukanta na yau da kullum wanda yake huruminta ne na kawo matasa agaji, saboda gwamnati tun asali ta dauki wato matsalar matasa kamar wato abu ne da muhimmanci, wanda kodoshi take kokarin ganin cewa an kubutar da matasa daga cikin wannan matsaloli da suke ciki, musamman na rashin aikin yi. Saboda kada mu manta cewa lokacin da matasa suka tsinci kansu a cikin hali na kakayi-kayi, za su iya kasancewa matsala ga kasa, sannan kuma matsalan kuma su za su sake cutuwa. Shi sa in matasa kuma suka cutu kaya babu kasar, saboda matasa su ne kasan gobe da sauransu.
Amma in kan in kula gwamnatin kasar Kamaru, akwai abin da ta yi wa matasa, musamman wajen ku ƴan siyasa ko ta bangaren gwamnati, ta ware waɗansu bangarori daban-daban da ta dinga tallafa muku da kudade idan har kana da waɗansu abubuwa da kake so ka kirkiro a ƙasar Kamaru. Ba ga cewar kaman abin yayi karanci bane ya tsaya tsakanin ku ɗan adawa, ba san yin waɗannan abubuwan da ake muku ba.
Eto, tambayan ka yana bani daman baiwa Ali Danash amsa akan tambayan da ya ce matasa suna gama aikin yi, ba ba su sana'a, shi dai wato su kirkiro sana'a su da kansu. Wato daga cikin wato tsarin da gwamnati ta samu na magance wato rashin aikin yin matasa, duk da cewa ci gaban tattalin arzikin ta zai ba ta damar gina kamfanoni zai samu wa matasa aiki, shi aka asasa wato tsarin wato sana'ar dogaro da kai a madadin wato mafita ga matsalar rashin aikin yin matasa. Ba a nan kuma gwamnati ta tsaya ba, shi gwamnati ta tanadar da wato wayansu yunkure-yunkure na baiwa matasa tallafi. In ka dauka ministar wato matasa, akwai wato tsarin da yake baiwa matasa tallafi wanda ya tashi daga miliyan 1 zuwa miliyan 25, wanda in kana da wani project da kake da shi na samarwa kanka sana'a, sana karkashin wannan baiwa wayansu matasa sana'a, gwamnati za ta iya baka bashi wanda ya dauka kamar da nace miliyan 1 zuwa miliyan 25. Cikin wannan bashi miliyan 1 da rabi kyauta ne, sauran zaka biya daga miliyan 1 zuwa miliyan 10 babu kudin ruwa, daga miliyan 10 zuwa miliyan 25 ne zaka biya kusan kashi 6 cikin 100 na kudin ruwa da sauransu. To kaga wannan ma wani agaji ne da ake baiwa matasa, saboda su dauki wannan hanya na sana'an dogaro da kai da sauransu. Wannan a ministan matasa ne. In ka je ministan noma, akwai har ila irin wannan tsarin da shi ma yake baiwa matasa da suke wato yunkurin yin sana'an noma da sauransu. Sa'annan kuma gwamnati na kaiwa zuwa ga abaka kasa, abaka fili, saboda kasan samun kasa ga matasa matsala ne, musamman wannan lokaci a samar ma guri da za ka yi noma, sannan abaka tallafi na kuɗi, sannan abaka kulawa da zai taimaka maka daga yin noma har zuwa girba da kuma sayarwa da sauransu. To kaga dukkan wannan agaji ne da gwamnati take bayarwa. Ba a nan kuma ya tsaya ba, akwai ministoci da yawa, har da minister sport ma akwai agajin da ake baiwa matasa na kyakkyaro wato kayayyakin sport kamar su balon da sauransu, da su raga da sauransu, da su mayo da sauransu. Akwai project FIFMA da yau nan muga matasa da yawa da suke yin abun a zo a gani a karkashin wannan agajin da abin. Amma shi dai a ƙarshe ina so ce wannan bai isa ba, shi sa a kodoshi gwamnati take ci gaba da ƙara daman da take bawa matasa ta wannan fanni, na ganin cewa an kai ga matsayin da wato matasa za su dogaru da kansu ba tare da sun fuskanci matsalar rashin aiki ba. Amma akwai tafiyar na da tsayi, shi sa gwamnati take ci gaba da.
To Usman Mahmud, wannan magana ba ko ku ne ɗan jami'an masu mishin ƙasar Kamaru bane kawai abin da ta laka akan ku ba, domin duk banji matasa sun taso da wannan maganganun ba, ga shi kace ana ba da tallafi da sauransu, an bude bangarori, ba ko ku ne kai kuke shan wannan roman ba?
Eto, abu ne da in aka ce za ba wa kusan projen lokacin da aka assasa shi, an shirya nufin cewa za ta taimaka wa matasa 500,000 za ba su tallafi na kuɗi, matasa miliyon 1.5 za taimaka musu gurin horar da su sana'a da sauransu. To kaga aka ce kawai abu ne da ya saura a tsakankanin mu kawai mu ɗan jami'a, ai mu kanmu ba mu kai miliyon 2 da 'yan kai ba. To
abubuwan da suke
muna magana ne akan matasa, adadin matasa. Sa'annan kuma in aka ce matasa wanda ake kula da su, ana ɗauka ne daga shekara 17 zuwa 30 da biyar da sauransu to kaga sune wanda ministan matasa yake kula da su da sauransu to bayan hakan nan kuma akwai matsalar da wato matasa eh suna fuskantar matsala amma ta wani fanni su kansu wato suna kasancewa asalin matsalar su da sauransu saboda matasa dewa ba su waiwayawa ta inda za su iya samu agaji na fita halin da suke cikin rashin aiki zaka duba garin ciwon ko a fanni yanar gizo ne matasa ba sa zuwa neman labaru wanda zai taimaka musu gina rayuwarsu su kafi samu su a fanni inda ake samu abubuwa na batsa ko kuma abubuwa na rashin amfani da sauransu hakan nan kuma ma kafin sadar da labarai kamar su talabijin su radio ba za ta samu matasa suna zuwa sauraron labaru ba da sauransu sannan kuma a nan gwamnati take yi hada ire-iren waɗannan abubuwa da sauransu akwai wani abin da ya shafe ni ni kaina lokacin da gwamnati ta kasasa wani project na fajeri a shekara ta 2006 akai wannan a talabijin na saurari wannan lokacin da naje ofishin gwamnati samun karin bayani kan wannan program saboda program yana bayani akan tallafin da ake baiwa matasa da sauransu da nazo ita wanda take aiki a guri ita kanta ta yi mamaki cewa aina na samu labarin din ita kanta wato document din bai so gare ta ba daga Yaounde ta yi mamaki tace matasa ni ne farkon matashi da nazo wannan kuma wannan haka ne saboda a talabijin naji a siya TV da sauransu amma matasa ba su sauraron labaru ta inda za su iya samun bayanai da zai taimaka musu a rayuwarsu da sauransu to ya kamata matasa su ma su ringa waiwayawa ta wannan fanni saboda ba a yanar ba gurin nishadi zaka samu abin da zai magance matsalar da kake fuskanta yau da kullum ba
to malamu saurari Asmaila Muhammad dan siyasa kuma matashi a kasar Kamaru yanzu kuma zamu je bangaren Alhaji Abubakar Adamu wanda yake mai fashin baki ne Alhaji Abubakar Adamu gashi kaji bayanin kowa da kowa shin akwai bangaren mata irin kalubalen da suke fuskanta matasa ma sun fadi nasu sannan dan adawa shi ma ya fadi nashi shi ma wanda yake ta bangaren jam'iyya mai mulkin kasar Kamaru LDP sai ta shugaba Fulgiya ya fadi irin hobbatan da suke yi kai a matsayin ka na mai fashin baki me zaka faɗa akan waɗannan abubuwan ko shawarwari da zaka ba ta bangarori daban-daban
assalamu alaikum
wa alaikum salam
farko kowa yayi bayani daidai da fahimtar sa to alhamdulillah duk inda al'umma suke ba al'umma ba ta zama al'umma sai da shugaba to kuma Allah ya kawo mu wani juyin juya hali wanda dukan mu a bayan muna da shugabanni ne na sarakuna to sai muka samu kanmu kuma a matsayin yanzu muna da shugabanni na siyasa to ita kuma siyasa ba ana yin ta bane kara zube a'a kafin mutun ya samu ya rike madafan iko akwai abin da ake kira ma'ana campaign to shi campaign din nan menene mutun yake yi a'a shine zai bayyana muku ra'ayin shi akan abin da yake ganin gayi can haƙƙin ku ne kila ku ba ku da hanyar da za ku kwato shi amma to shi yana ganin yana da wani dama a wurin shi zai je an so muku to sai zo ya bayyana muku ra'ayin shi misali zai zo ya ce muku ana fama da karancin makarantu ni kuma zan kokari zan magance wannan matsalar ko ku ana fama da matsalar ruwan sha ko ana fama da wutar lantarki ko matsalar aikin yi da sauransu to wannan dama akan haka aka gina siyasa dan siyasa ba sai ya hau bane zai ce muku kaza za a yi a'a kafin ya hau saboda ba ku za ku bi shi ba shi zai zo ya neme ku to zai zo muku da kokon bara ne ga abin da kuke so ni ma kuma ga abin da nake so ku kani insha Allah
kamar su aljana kenan
wa a'a su ma suna ciki tunda duka yan siyasan ne to amma menene irin wannan madafin ikon na masu a fada a ji su ba su riga sun kama ba tukunna kamar wanda zai kama misali daga mayor ko in ce ma tun daga council councilor har ya zuwa deputy da sauransu kaga mutane ne masu wakiltar jama'a ma'ana abu ne wanda mutane miliyan 2 ko miliyan 1 suke so sai muka ce to mu mun yadda awwal garba shi kadai ne ke da ido a yanda zai je ya anso mana wannan abin sai muka tura shi to a wakilcin ne yanzu sai ya zamana ana samun matsaloli ma'ana na matsalin da ya tafi sai ya samu cewa kawai amfanin kansa shine a gaba ba amfanin al'umma ba kaga ko mu da muka tura ka soyayyen kanmu ne yasa muka zabe ka muka ce kai ka je a madadin mu saboda ka je abin da ya gagare mu cikin yardan Allah ka zo mana da shi to sai yanzu kaga abin ya zama an koma bambadanci da tumasanci dan siyasa sai ya kawo cewa dan kudi ya bayar kaga kamar wannan wurin masana'antu to kaga duk wani dan siyasa Allah na bashi dama karkashin kujeran da yake kai tunda ba kudin shi bane ba na baban shi bane ba na gidan su bane kudi ne na al'umma to yanzu sai kasance a wannan abin yayi rauni sosai ga yan siyasa mu tunda ana cire wasu kudade kamar misali mu je yan
majalisa na tallafi
yawa kamar irin wani kudi da ake cire musu constituency allowance wanda duk wani dan majalisa ana cire musu a irin karken shekara kudade ne masu nauyi ake ba su kuma wannan kudin ba nashi bane ana ba shi dama ne koma mazaban shi bude office mutanen da suka zabo shi kowa ya zo da korafi akan abin da suke so to amma bai isa yayi duka ba saboda kalman duka zati ne na Allah sai ya duba abin da abu guda goma sai a duba guda uku ko biyar da suka fi muhimmanci ga al'umma sai a yi to a yanzu a wannan da yawa to gaskiya ɗan siyasa an rasa wannan al'amari
to amma ta bangaren kuma majidanta waɗanda suke barin ƴaƴa nauyin su akan mata musamman marayu wanda ake barwa mata mace za ta iya shiga wani hali na kakanikin wani shawara za ka ba ta wannan bangaren
eto kaga an samu yanayi a kai a wani yanayi wanda yake kowa ya sani wurin tarbiyya na farko ga yaro wanda ko duniya ta sha'awan shi a ce kai wannan nagari ne ana san shi shine a gida ne saboda idan mutum bai samu tarbiyya a gida ba to koda kayan ka kanshi ma ka saka littafi ba zai wannan tarbiyyan ba zai zauna ba a gida ne kuma wanda za ta fara ba da tarbiyyan nan ita ce uwa saboda kafin uwa uba ya san matsalan yaro kwaya dai uwa sai ta san guda goma saboda ta fi baban zama tare da shi wani abin umma ta gaya ma baban ba daga nan har ila yawmal qiyamati ma ba zai taba sani ba game da yaron to saboda haka dole sai an samu wannan sa'annan kuma a samu a kai yaro wurin da zai yi karatu kuma a saka ido akan su wane ne abokan shi
to su wane za su taimaka da mu a jiya karatu din da karatu ya zanto maganan kudi ne da sauransu iyaye sun mutu wadansu kuma sun bar auren magan mace tana iya shiga cikin halin kakanikin yi ba
to misalin da zan baka ai kamar mu dukan mu nan da muke magana musulmai ne addinin mu ya tanadar da cewa ma mamaci in ana bin shi bashi ma ƴan uwan shi ba su da shi kafin a kai ga marayu to gwamnati ma ta biya mushi wannan bashin ya zama dole akan gwamnati to saboda haka marayun ma ba ma marayun ba shi kanshi yana rayuwa ma ya gajiya ya zama wajibi ne akan gwamnati ta taimake shi ba wai bashi da rai ba a'a yana rayuwa menene za a taimake shi ba zai zo gida ne ya rike kirji ya zauna ya ce a bai samu abun yi ba a'a gwamnati saboda tana da asusun banza a diba bashi kudi ba haka bane za a duba ga eh sana'an shi ya kai ya komo watakila a iyalan shi da hidiman shi ya dace a ce yana da sana'an da jarin shi ya kai 100,000 sai aka samu to jarin shi duka 1,500 ne ko 2,000 lemu yake kasa a bakin hanya ko ayaba to dole gwamnati ne za ta duba yaya za a yi abin ka samu shi wannan harkan har jarin shi kai karkashin naira 100,000 ana da san gwamnati na da salo daban-daban ba wai in ta ga dama za ta baka kyauta tana iya ce maka ma ka je ka rubuta takarda ka cika form za a baka bashi ba lalle ta ga ma kyauta bane amma in ka je ka rubuta ka cika bashin ka ansa amma kan menene wannan dalilin saboda halin mu sai Allah wani yana da jalin 1,500 randa ya samu 100,000 a hannun shi a ranan ba zai bacci ba a gidan shi sai an kwaso kaji
na ga fa kana magana ne yara mu muna magana sai fa
eh a misali ne an kwaso kaji an kwaso naman shanu kifi daban wannan 100,000 a sati zai yi bikin ta ya cinye to kaga ana so ai gaba kuma an koma baya to saboda haka sai gwamnati sai ta bullo da hikiman cewa bashi za a bashi to kaga duk mai tunani da hankali wanda koda baka tsoron idan mutum kana tsoron Allah ka san bashi shine karkatu wanda Allah da kanshi ya ce la tahsaban allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun kar ku zata wanda suka mutu a wajen yaki ko shahidai mutattu ne a rayayyu ne a wajen ubangiji ana arzuta su to annabi ya ce wanda ya mutu da bashi koda shahidi ne a daure yake daga nan har ila yawmal qiyamati babu yadda za a kwance shi da wannan bashi sai bayan da za a kwance shi da wannan sarkan sai a biya bashi to kaga din mai hankali an bashi ba abin da zai ta sa a gaba ya cinye bane abu ne yaya za a yi niman amfani mai bashin nan mai da mushi da shi
koda na gwamnati ne
koda na gwamnati ne ai ba lashi bane kuma ba shi kadai bane gwamnatin saboda ai gwamnati ba mutum da ya bane al'umma ne
na'am
yanzu
ka san lokaci na
al'umma ne to saboda haka dole kaga sai a mushi wannan hikiman kaga daga nan zai dinga kokari a za a yi jalin ya na 1,500 za a iya koma 2,000, 3,000, 5,000 har in kai wannan 100,000 numa an maida musu da abun su to saboda haka kaga dole irin waɗannan hanyoyin ya dace gwamnati tana da su ba ta da su ba to amma ta ƙara fito da wasu a fadada kuma yanda za a taimaki al'umma domin dan al'umma ake yin gwamnati in babu al'umma babu gwamnati
to madalla Alhaji Abubakar da mun gode ko maskalar salon mu mun gode da wannan zaman idan kai kuna kallon wannan shiri mai tada albarka na zaulan VOA amma wannan karan a kasar Kamaru ne wanda ni Muhammad Awal Gaba na gabatar sannan kuma ina mai godiya musamman ga duk bakin da muka gaya ta a wannan zaulan mai tada albarka akwai Alhaji Ali Janash dan siyasa a jami'ar SDF ta ni John Burundi wanda yake su bangaren yan adawa ne sai kuma Alhaji Abubakar Adamu mai fashin baki kai ma mun gode maka Allah ya saka da alkhairi Ismail Muhammad dan jami'ar LDPC mai mijin kasar Kamaru ta shugaba Paul Biya wani sau kwanci sama da shekaru 40 suna jan zanen su a kasar Kamaru sai kuma Baba Yaro shugaba shugaban matasa na kasar Kamaru wanda yake ya faɗi irin abubuwan da suke fuskanta kuma muna fata za a magance waɗannan matsalolin akwai Abubakar Hassan magidanci wanda shi ma yayi bayani filla-filla kan matsalolin da ake fuskanta musamman kan yanda shi ma yake fuskantar matsalolin kuma yana fata za a yi kokari a samu ko a samu waraka a wannan bangaren akwai Fatima Hassan matashiya mai yaya marayu guda hudu da kuma wanda take da shi guda daya duk dai ya ta shiga cikin wani hali amma tana neman mama so ta bar magana aure ko in Allah ya kawo wani miji ta yi samu ta yi auren wanda kila za ta iya dacewa kuma ta bada irin matsalolin da suke fuskanta musamman ta bangaren mata sai kuma Fatima Hassan yar jarida a kasar Kamaru wanda kila ta faɗi irin abubuwan da suke ganowa musamman a irin inda suke tafiya wajen gudanar da ayyukansu gida zuwa gida sai kuma maimunatin Sa'adu ita ma ta ba da shawarwari wanda yake sun dace da irin tafiyar da ake a wannan zamani wanda yake ana cikin wani ni yasu wanda jama'a suke ciki musamman matasa kuma ta bangaren mata sai dai a wanda su dan shamiya su kan ba a maganar su ma a cikin irin wannan matsaloli ko ina komai godiya ta musamman ga injiniyan wannan shiri wanda yake shine ya zauna akan camera kuma shine yake hada duk wani abubuwan da yake faruwa a wannan shirin albarka na zauren VOA shine Malam Muhammad Nasar Allah ya saka kada Allah kara kwarin gwiwa na tafiyar da wannan aiki da ake yi a wannan dandali nagode ni ma mawar gaban ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani jikon idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
anan ne muka kawo karshen wannan shiri da yazo muku daga kasar Kamaru idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu je kasar Ghana a madadin jagoran shirin daga kasar Kamaru Muhammad Awal Garba da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
To a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaya tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Barka da warhaka.
Yawwa barka da yawa mai gida.
To kodawa muke magana?
Kana magana da magaji mai lemu hayin gada vernacular.
To magaji kamar tsawon shekara nawa kai kana wannan sana'a na sai da kayan gwari?
Sana'an nan lalle na dade ina yin ta don da zai kasa shekara 20 da suka wuce a baya ba.
To mu dauka a tsawon shekaru da kai magaji kamar daga ina ka taho ka zo wannan aiki misali.
Gaskiya na zo da nisa don na taso daga jihar Sokoto ne zuwa Adamawa na zo neman wannan abinci.
To yanzu mu dauka wannan sana'a taka na gashi naga kana sai da wannan yalo ne yawa ga yalo kuma naga ga gurli ake kiransa yawa to yanzu wannan kamar awuni mu dauka cewa misali awuni kamar nawa kake samu misali
to in kamar a baya ne kam wannan dai ana tallafa gaskiya ana samun abinci har da wani kudin magani amma kamar yanzu tafiyar da muke yi gaskiya tsakani da Allah ana lallaba rayuwa ne don baya wani lokaci ma baya kaiwa ce fenen ma to sai dai ana hakuri da rayuwa dai da yake ita aka saba ita aka sani an san cewa dai ba za a tabbata haka ba in Allah ya yarda dai wata ran za a samu canji
magaji yana da iyali
eh ina da iyalai dai kai da yawa ma
to kamar nawa iyali haka ake da su a nan jihar Adamawa
to iyalai ina da su yanzu haka ba za su kasa mutum 14 a gabana ba
kuma duka wannan sana'a ake lallaba rayuwar ake tafiya
cikin rufin asirin Allah cikin ta ake lallabawa wani lokaci muna dan hadawa da noma mun samu lokaci kuma da abun ya gagara ma sai mu tsaya kan sana'ar din da yake ba rasa ci da sha da na yau da gobe
so yanzu magaji duba da cewa kace wani lokaci ma ana tashi ne hannu rabbana abubuwan ba ta mai sa abun ce fa ne to za ku koma gida kuma ya ake kira
To gidan duka hakuri muke ba su saboda ai a baya sun ga canji yanzu kuma sai mu dinga kwatanta musu da baya din yanzu ma su yi hakuri don muna tsammani don ba mai fidda tsammani rabo daga ubangiji to ka gani shi yasa har yanzu din dai muke ta sa tsammani dai kullun a tsammanin muke kullun a tsammanin muke ana da tsadar rayuwar kuma muna da tsammanin cewa dai zamu warware
to magaji mu dauka cewa iyalan nan da ka kirga mana wanda misali kace sun kai 10 shin a cikin su akwai da suke makarantu na boko ko dai makarantar alwaka
wallahi dukansu makarantar boko suna yin ta daga ciki dai na iya kokari in samu wanda za su yi koda private ne abu ya gagara yanzu haka wanda suke private din ma na gagara biya musu security za su haka nake ta lallabawa dai ana manage sauran duk suna boko wasu kuma suna taba islamiyan din ana lallaba rayuwa muna ta dai fatan Allah ya kawo canji zamu canja musu suma don su samu su ci gaba
to magaji mu dauka cewa yanzu wannan sana'a ta ka gashi dai yadda rayuwar birnin ta zama duba da cewa da abubuwa da yawa sun hawa kuma ga kayayyaki sun zama yadda suka zama kuma kace dai haka ake dalgugutawa to magajin zai mu dauka cewa akwai wani kira ko ko wani tallafi da za a nema ga gwamnati kwa
sosai ma kuwa
to kamar wace iri
to shine tallafin da muke nema a gwamnati muna neman taimako kaman irin ta bangaren kasuwanci mu don abinda ka sani to ta bangaren sa zaka nemi tallafi to muna neman gwamnati ta taimaka mana da wasu koda dai bashi ne rance dai ake cewa ko to koda rance ne a ce mun same shi idan muka samu wannan rancen a matsayin mu na masu kananan masana'antu yanzu to mu muna ganin akwai hanyar da mu ma in muka je don malam Bahaushe ya ce da ruwan ciki ake jan narijiya in muka je mu ma zamu dan janyo wani abun da zamu tallafa ma kanmu dama rashin iyawa wa malam Bahaushe ya ce wai samu yafi iyawa hawa dokin maciji in ka samu to kai ka san yadda zaka sarrafa shi dama ka iya abun to amma kuma karanci sai yasa kana ji kana gani ka hakura da abun da yake gabanka amma in har ka samu yadda zaka tallafa ma kanka din to in Allah da kuma kana hangen wurin da in ka je kai ma zaka samu wani ma ya karu da kai na jikin ka su ma su wadata wanda bai iya ba sai ya koya a jikin ka wanda kuma yake koyon din sai ka kara masa basira akan abun da kai ka sani to ka gani in ba tallafin din haka za a yi ta tafiyan din tafiyar rugu kana so ka daga wasu kai ma baka tashi ba to yanzu da kaga ba bayani dole ne sai abun nan
to madalla muna godiya magaji
yawa to madalla masha Allah
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya
to a gaida Mallam Sale
sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado maso ko kun baza na kota ba karshen labaran da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zan bari na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fasa ina tabe da yi karo da dan Musa ya zo dan huta ni kwa na ce ban gaji ba zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane yake kin yi mutuwa tace akwai labarin da mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake ni ta nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ka yayo ban yo ba garin Fulani ne adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu ƙarin mutanen yola
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.